الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتشينا ashirin da biyar ne ko 25 ga watan Zulqa'ida, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, daidai da 23 ga watan 5 miladiya ta 2025. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'mina Aisha, Allah ya kara mata yadda, da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Hilyatu Talibul Ilm. Wato Hilyatu Talibul Ilm littafi ne na Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, wanda ainihin wato muke bibiyar sharhin da Sheikh Uthaymeen yayi a game da wannan littafi, kuma wannan shine darasi na 90 daidai a cikin wannan littafi. Kafin mu fara karatu dai, za mu sake mika ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa da kuma ainihin wato na rashi na Malam Umar shugaba, wanda ya rasu a jiya. Kuma abinda yasa na sake maimaita na yi jiya a majalisin Masjidil Bukhari, to lalla nan kuma ko waɗanda ba sa zuwa wasu wuraren sai nan, kaga da mai juna ta'aziyar rasuwar dan uwa dattijo Malam Umar shugaba, wanda na san duk masu halartar wannan karatu namu ba zai zama boyayye ba gare su. Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa jiya, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Allah madaukakin sarki ya girmama ladansa, Allah ya bashi aljanna madaukakiya, sannan jinyar da yayi Allah madaukakin sarki ya sa ta zama masa kafara. Zaton da ake masa na alkhairi, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da fiye da abin da ake masa zaton na alkhairi, kurakurai da kuma tuntube da aka samu a cikin rayuwa, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna, Allah madaukakin sarki kuma ya albarkaci zurriyarsa, sannan dukkan ainihin wato abin da yayi na gudunmawa da taimakon sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya sa masa mizani, Allah kuma ya ƙara ainihin wato mana yawan ire-iren su waɗanda suke ga shekaru ga himma. Na san da yawa daga cikin ƴan uwa matasa, ina ganin ban sani ba, amma dai gaskiya na san in dai kowa yanda yake ganin dattawan nan, yanda nake ji haka suke ji, sannan dai akwai wani nau'i na ƙarfafa gwiwa gaskiya. Indai mutum a irin waɗannan shekaru zai zage ya dage, duk na san karatukan da muke yi kusan guda 6 a sati, ba wani darasi da ba da Malam Umar muke yin sa ba, zai sai littafi wani lokaci ma ba shi kadai ba zai siya wani littafi, zai kuma yi hanyar da wasu ma za su mallaki littafi. Wannan duk abu ne wanda kaɗan daga cikin ayyukansa na alkhairi, wanda ainihin wato banda abinda zai baka sha'awa na zaman muraji'a, wanda ni na san yanda muka kwaso al'amura muka cusa da yawa a cikin kanmu, ba kowa ne za mu yi darasin nan kafin sati a ce ya yi nazarinsa ba. Galibin mun an tashi da abinda Allah ta'ala ya sa ya zauna a kai ya zauna, wanda kuma bai zauna ba kila sai kuma ran da aka cinci kwalitabu. amma za a ga su suna da wata majalisa ta su ta dattawa bayan an yi karatun kuma sukan samu lokaci su zauna su yi muraji a karatun in wani ma bai samu halatta karatu ba a wajen a cikin su to sukan zauna waɗanda suka zo din su karanta masa ya ji wannan salon da matasan mu gaskiya za su dauke shi to lalle da an samu ci gaba da kuma habaka da ilimi fiye da yanayin da muke ciki a yanzu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki kuma ya sa mu cika da imani iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da sauran yan uwanmu duk da suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki marasa lafiyan cikinmu Allah ta'ala ya ba su lafiya masu lafiyar kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin da'a da ita wannan shine darasi na 90 kuma muna fasali na 6 at-tahalli bil amal ma'ana yin ado da kwalliya bil amali da wato ta hanyar yin aiki da ilimi to mun karanta alamomin ilimi mai amfani guda 6 wanda mun dauki na farko wanda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya yi mana sharhi akan me ake nufi da wato al'amalu bihi aiki da ilimi shine yace mutun yayi imani game da abin da ya sani sannan kuma yayi aiki da shi domin ba zai yi ba yin aiki sai da imani in ba imani ko an yi aikin ba zai zama karbabbe ba sannan kuma idan ba a yi wa mutun muwafaka da haka ba ta yanda zai zamanto ya alamul ashiya za a ga ya san abubuwa da dama lakin la ya amalu biha ashe muwafaka ce da taufiki da ya kamata ko ya wajaba mu dinga roƙon Allah ya mana shine ba mu iko da kuma muwafakar yin aiki da abin da muke yawan kullum muke ji muke saurara muke karantawa domin idan mutum ya zamanto ya san ilimin muka amma baya aiki da su to iliminsa ya zama ba mai amfani ba to za a ce iliminsa ba mai amfani ba mai cutarwa ne ko kuma ya za a ce to shine yake cewa wannan ilimin za a ce ilimi ne mai cutarwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alquran hujjatul laka wa alayk alqurani ko dai ya zama hujja gare ka ko kuma ya zama hujja akan ka hujja gare ka ka karanta ka nemi ma'anarsa ka fahimta ka yi aiki da shi wanda alqurani zai zama hujja gare ka ranar tashin alkiyama hujja akan ka shine ka sani ka take sani to wannan shi kuma ilimin ko alqurani zai zama hujja akan ka dan haka ilimi ko dai ya zama mai amfani ko ya zama mai cutarwa abu na biyu daga cikin abinda Sheikh Uthaymeen ya mana sharhi na alamomin ilimi mai amfani shine kyamar at-tazkiya kyamar tsarkake kai wal madhi kyamar yabo da kambamawa da ziga wa takabburi kyamar girman kai alal khalqi ga sauran mutanen da kake ganin ka dara su ilimi lalle mutun yayi kokarin tsarkake zuciyarsa ويرى ان ما قاله هو الصواب وان غيره اذا خالفه هو مخطئ dan kar a waye gari mutun ya dinga ganin duk abin da ya fada shine daidai abin da wanin sa ya fada wanda ya saba masa shine kuskure a iya samun haka ba lalle bane kullun da kullun ya zama gaskiyar akan ta kake ana iya samun wata rana ka kuskure wa gaskiya wanin ka ne akan ta to idan ka riga ka ba wa kanka certificate din rashin kuskure ka ma'asumantar da kanka kana ganin kullun akan daidai kake wanin ka ne akan kuskure to wannan na daga cikin abin da zai jefa ka zuwa ga waɗannan sufofi da ba a so haka duk mutumin da yake son yabo zaka same shi kullun ma cikin tambayar wai me mutane suke faɗa akan sa dan haka in ya ji abinda mutane suke faɗa akan sa ne yabo ne ya ƙara himma in ya ji abinda mutane suke faɗa akan sa kushe ne ya fara sarewa kila ka fara ganin ya fara baya baya da ilimi ya fara yin baya baya da ilmantarwa ya rufe majalisinsa na guri kaza saboda babu yawan mahalarta, babu masu yada karatu, ba a cewa kaza da kaza da kaza da sauran abubuwa irin waɗannan. To idan ya zama na mutum ya samu wannan, to sai kaga ya samu matsala a abin da ake so kada ɗalibin ilimi ya ado da shi. Haka at-takabburu 'ala al-khalq, wannan shi ma Sheikh Uthaymeen yace wal iyazu billah. Kaga mutum idan Allah ya bashi ilimi a madadin ya samu tawadu'u sai kuma girman kai. Mawadaci yana girman kai ta dalilin kuɗi da wadata, wanda bai kamata kuma a ce malami ko mai ilimi yana girman kai ba saboda ilimi, saboda madamar ilimin zai zama mai amfani, to ba zai ma suffantu da girman kai ba, domin daga cikin abin da ya karanta ya karanci haramcin girman kai da kuma mahimmancin tawalu'u. Da haka malami bai dace ba ya zama kaman mai kuɗi, malami bai dace ba ya zama kaman wani basaraki ana gaishe shi yana amsawa ciki-ciki, ba ma kowa yake gaishe shi ya amsa ba, ba kowa yake iya masa sallama ba, balma ba kowa ya isa ya miƙa mai hannu su musafaha. Wannan yana daga cikin illar, kaga kenan ya zama wani basaraki wanda shine kowa talakansa ne, ba kowa ya isa ya gaishe shi ba, ba kowa ya isa ya bawa hannu ba, ya zama kaman wani mawadaci mai kuɗi. Duk sanda ilimi ya ƙaru, maimakon tawalu'u ya ƙaru, sai girman kai ya ƙaru. Kullama zdada ilman izdada tawadu'an, haka ake so. Ilimi yana ƙaruwa sauƙin kai da tawalu'un mai ilimin shi kuma yana ƙaruwa. Domin daga cikin ilimummukan da yake karantawa akwai halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Halayen Annabi kuwa sallallahu alaihi wasallam shine tawalu'u. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tawalu'u, yana risna wa gaskiya, kuma yana da tawalu'u wajen mu'amalantar sauran bayin Allah. Wa thalis qala al-mu'allif rahimahullah, malai yace alamar ilimi mai amfani ta uku, takathuru tawadu'ika kullama zdadta ilman wa hadha fil haqiqati far'un min ath-thani, wa takathuru tawadu'ika wayawaitar tawadu'unka kullama zdadta ilman, duk sanda ka samu ƙarin ilimi to sai kuma a samu tarin tawalu'u ya ƙaru. Wa hadha fil haqiqa, Sheikh Uthaymeen yace a haƙiƙanin gaskiya wannan farqun wani reshe ne, wani bangare ne, minat tsani, daga waccan alama ta biyu wadda muka gama bayani a kanta. Yani tukrahu takabburu alal khalq, abin nufi dai an kyamatar da ɗalibin ilimi ya zama mai girman kaiwa sauran halittun Allah. Wa yanbaghi kullama zdadta ilman an tazdada tawadu'an, abinda ya kamaci ɗalibin ilimi duk sanda iliminka ya ƙaru to tawalu'unka kuma ya ƙaru. Warabi'u na huɗu, alharbu min hubbi tarakkus wa shuhrati wa duniya, lallai daga cikin alamar ilimi mai amfani a ga ɗalibin ilimi yana gujewa san shugabanci, yana gujewa san shahara, yana gujewa san duniya. Alamar al-ilmun nafi'i kenan, lalle dukkan wanda ya zamto iliminsa mai amfani ne ba wai ana nufin ba zai iya yin shugabanci ba, amma za ka ga baya so, sai dai wasu dalilai su sa shugabancin an bashi ya karba, amma ba za ka gan shi cikin masu zakalkalewa da wato ɗage wajen cewa suna son su shugabanci tafiya ko shugabantar wani kwamiti ko shugabantar wata al'umma ba. Ba za ka same shi da san sai ya shahara ba, sai an san shi sai ya yi fice, da kullun cikin ƙoƙarin fito da kansa yake, yana son az-zuhur. Sannan kuma ba za ka samu ɗalibin ilimi da iliminsa yake da amfani ya ainihin zarme wajen san duniya ba. Hadhihi aidan
قد تكون مفرعة على كراهية التزكية har waye wannan gabar ta hudu ita ma za ta iya zama reshe akan wancan gabar ta biyu na karahiyat taskiya kyamar tsarkake kai kyamar title sai an ce akramakallahu sai an ce ustazu sai an ce sheikh sai an ce doctor sai an ce professor sai an ce kaza sai an ce kaza in ma aka rage har karawa kake kai fa abin nan ko kuma an rubuto takarda ba a sa aka sa wani title da kila ka wuce shi kaga mutun yana fada ku matsala kuke dan kaza kaga da sauransu to wayannan abubuwan dalibin ilimi wannan take da title kada ya rude shi wal madhi yani la tuhawil an takuna ra'isan kar ka dinga kokarin sai ka zama shugaba li ajali ilmika saboda iliminka kar ka dinga kokarin ai kai tunda kana da ilimi kai ya kamata ka zama shugaba kar ka dinga kokarin sai ka zama shugaba la tuhawil an taj'ala ilmaka matiyatan ila layl ad-dunya kada ka dinga kokarin iliminka ya zama abin hawan da zaka dinga hawa wajen neman duniya wajen shiga wajen masu mulki wajen shiga wajen sarakuna wajen shiga wajen manyan masu kuɗi da manyan mutane a ce ai akramakallahu wane ne ai malam wane ne ai sheik wane ne dan haka kar ka dinga kokarin sanya iliminka ya zama shine matattakalar da kake takawa ba wajen neman lahira ba wajen neman duniya fa inna hadha wannan yani yana nufin annaka ja'alta alwasilata ghaya wal ghayata wasila kuma ba haka ake so ba yanzu kai ka sanya wasila ta zama ita ce gaya gayar kuma ta zama wasila kamata yayi duniyar ta zama wasila wajen neman lahira haka yake kamata an gane ko sai ka sanya tsanin ya zama shine gaya shine makura wal gaya makura kuma sai ka maida ita ce wasila bai kamata ilimin ka ya zama gaya din neman duniya bai kamata duk wannan ilimin da kake duk wannan shiga da fitan da kake duk wannan karatun da kake ta tarawa inna nizamiya ne duk kwalayen da kake ta tarawa gayar neman duniya to shine ma'ana annaka ja'alta alwasila maimakon wasila ya zamanto duk abin da zai zama maka tsani zuwa ga kaiwa inda kake nufa haka yake mata duk abin da zai zama maka tsani zuwa ga wannan gaya ƙarshen abin da kake so ka cimmawa to haka yake mata kada ya zamanto abin da kake son ka cimmawa shine yake zama wasila shi kuma abin da kake so ka cimmawa ya zama shine gaya a abin da kake so ka cimmawa shi ya kamata ya zama gaya hanyar da zaka cimma wannan abin shine wasila to kada ya zama abin da kake so ka cimmawa ya zama shine tsanin shi kuma tsanin ya zama shi kamar shine gaya ko kun fahimta so kake kawo sama akwai matattakala to kai duk abin da zai taimaka maka kawo sama shi kake shine wasila ina kake so kawo so kake ganka a sama a mota ne a mashin ne a keke ne a kafa ne tsani zaka taka kakkama zaka yi wasilar ka so kake kawo sama to kamata ilimin ka ya zama gaya dinka neman yardar Allah neman lahira can kake hangowa ita duniyar ta zama wasila dole dai sai ka rayu dole sai ka ci dole sai ka sha dole sai ka yi kaza sai ka yi kaza wayannan duk wasila ne wayanda kana neman wayannan mataimakan wayanda wasila ne wayanda za su kai ka zuwa ga gaya amma a waye gari gabaki ɗaya duniya ba ruwanka da lahira ba ruwanka da neman yardar Allah to wannan kaga ka maida wasila ta koma gaya gaya ta koma wasila walakin hal ya'ni dhalik shin wannan yana nufin law annaka kunta tujadilu shakhsan li isbati alhaq hal yanbaghi an ta'tabira nafsaka fawqahu aw dunahu wannan yana nufin law annaka kunta tujadilu shakhsan idan misali za ku tattauna kai da wani mutum kana son ku yi tattaunawa ta ilimi kai da wani mutum li isbati alhaq wajen kokarin ka tabbatar da gaskiya hali yambagi to a irin wannan ya kamata an ta'tabira nafsaka ka dauki kanka fauqahu kana sama da shi audunahu ko kuma zaka dauki kanka kana kasa da shi ga wani yana da wata fahimta mara kyau kana da yakinin cewa kai akan gaskiya kake kuma yanayi ya bayu za ku tattauna shin zaka dinga jin kana sama da shi ko kuma zaka dinga jin ka a kasa da shi hal antum fahimin sai Sheikh Uthaymeen ya tambayi daliban da suke karatu shin ko kun fahimta insanun yujadilu mutum ne yazo yana son ya tattauna da ni ana uridu ithbatal haqq ni kuma ina so in tabbatar da gaskiya wa huwa yuridu ithbatal batil shi kuma yana kokarin kare ƙarya da kokarin tabbatar da ƙarya halil afdalu shin abinda yafi falala anan anta shkura bi annaka dunahu ka dinga jin kana kasansa aw bi annaka fawqahu ko kuma ka dinga jin kana samansa fawqahu ka dinga jin kana samansa wannan ba za a ce ka kamba mu kanka ka dauki a'a ba wannan babin daban ka tabbatar akan ƙarya yake kai kuma kana kan gaskiya kuma yazo za ku tattauna a ba za ka kaskantar da kanka ba sai ka nuna kana sama da shi li'annaka idza sha'arta bi annaka duna mastata'ta an tujadilu domin da zarar ka ji kana kasa da shi ba ka iya tattaunawa da shi ba ka'idar tattaunawa da ka ji cewa a bi annaka dunahu baka kai shi ba yafi ka yana kana kasa da shi mastata'ta an tujadilu to baka shirye yin mujadala da shi ba sai ka yarda hujjarka ta fita sa gaskiya tana tare da kai ba tare da shi ba sai ka yarda cewa ka dara shi kana sama da shi to shi ne zaka iya tattaunawa da shi amma sai ka ji cewa yana sama da kai to ai an samu fashal zaka samu karaya da raunin zuciya ma a tattaunawar ba zaka iya kare gaskiya ba matukar kana baka ji cewa kai ne a sama da shi ba lakin idza sha'arta annaka fawqa amma in kana jin kana sama da shi min ajali anna alhaq ma'aka saboda kana jin gaskiya tana tare da kai fa innaka hina idhin tu'a irin wannan yanayin ne tastati'u ko tastati'a an tusaidira alai zaka iya samun iko da sulda a kansa alkhamis alamar ilimi mai amfani tabiyar hajru da'awal ilm kauracewa da'awar ilimi yani ma'ana Allah yad'i al-ilma kada mutun ya dinga da'awar ilimi Allah ya kula ana alimun kada mutun ya dinga cewa ni malami ne ni malami ne a kullun ka dinga ganin kai dalibin ilimi ne haka ya kamata kai dalibin ilimi ne idan wasu daga can sun ce kai malami ne sun je suna ta fada amma kai da bakin ka kace kai malami ne a ba a sama an gane ko sai kawo mana wani baiti na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ana ibn Jala wa dallai thara thanaya mata adai al-imamata ta'rifuni wai Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yake cewa ana ibn Jala suka ce ana ibn Jala wato ni dan wanda shi a bayyane yake baya bukata sai an yi bayaninsa shine Anabnu Jala da kamar yana so ya nuna shi waye sai ce Anabnu Jala ai Anabnu al-Wadih al-Makshub ni dan wanda a bayyane yake a sarari yake wai ana cewa mutum idza kana ala sharafi in yana kan wani matsayi madaukaki wanda ba koyayye matsayinsa ba koyayye bane sai a ce Ibnu Jala ko sai a ce masa Jala ma'ana mutum ne wanda yake a sarari yake daukakarsa da matsayinsa ba boyayye bane an gane ko yake cewa wadullahi tsaraya ko wadallahi tsanaya sannan ni ina wato ko kuma in suka ce in ka ce wadullahi tsanaya da rufu'a sai zama zamirin yana komawa kan shi dan Hajjaj ibn Yusuf din kenan in ka ce wa dallai tsaraya bil kasra sai zama magana tana koma gan kan shi mahaifinsa da haka in ka fassara shi da in ka karanta shi da kasra to wato ni dan Jala fitacce ni dan fitaccen mutum ne wa dallai tsaraya wanda yake ba da umarni shugaba wanda yake ainihin wato jagora jagaba ne ko kuma Anabnu Jala ni dan wanda ba koyayye bane wadallahi tsanaya sannan ni kuma jagaba ne mata adail imamata disanda na ajiye rawani na na tuba rawani na na ajiye ta'arifuni zaku sani zaku gane wannan shi ma suka ce zai iya daukan ma'ana guda biyu mata adail imamata disanda na sa rawani na ta'arifuni zaku san waye ko disanda na tube rawani na zaku sani waye na farko yana nufin jagoranci jarumtaka da kuma shirin yaki daka disan da kuwa ga na sa rawani na to yana nufin cewa wato zaku gane ni waye wasu kuma suka ce ai ba a yaki da rawani yawanci amma an sa shi yana kwanciya daka disan da na tube rawani na wasu kuma suka ce yana da sanko a kai wato sanko alama shaja'a ne su a wajen su alama jarumta shine kaga mutun yana da sanko ma'ana mata adail imamata disan da na cire rawani na ko ga sanko ta'arifuni zaku sanni ba rago bane ma'ana Hajjaj bin Yusuf ne yake koda kansa da kansa Sheikh Uthaymeen ya kawo wannan dan istishhadi ya kulla alaka da bayanin da ake karka dinga ni malami ne ni ustaz ne ni sheikh ne ni waye a ce waye yake magana ka ce akramakallahu ustaz wani ne amma karwakalla an bayan ja zaka ji wani lalle sai ya idafa din nan ko yana kwankwasa aka ce waye yace malam wani ne ya kara kansa malam wani ne ka bari wanda suka ce kai malam din ne su je su ta fada amma dai kai ka ce kai malam ne kalmar ya kamata ta zama tana maka nauyi kullama kana fi majlisin disan da ya kasance a wurin zama tasaddar al majlis to shi yake so ya jagoranci gurin zama wa idza arada ahadun an yatakallam ta yanda in ma wani yana so ya magana qala uskur sai ce malai mana shuru shi kadai yake magana ana a'lamu minka yace malai kai mun shuru ni na fi ka ilimi na'am hadha la yanbaghi shaku sai mini ce wannan bai dace ba wa alam anna man idda ala ilma yace kama sani duk wanda yake da awar ilimi fa huwa jahil shako sai mi yace da zara ka fara da awar kai malami ne to jahili ne kai wa rubbama yafshul sau da yawa zai dinga samun failure zai dinga samun faduwa wa yukhza kuma za a dinga kunyatar da shi fi makanin a wurin da yuhibbu an yakuna fihi azizan a gurin da yake so ya nuna shi isasshe ne shi mabuwayi ne sai kuma kunyata ta bayyana a gurin as-sadisu na shida isa'atu dhanni bin nafs wa ihsanuhu bin nas wai daga cikin alamar ilimi mai amfani shine kai ka dinga munanawa kanka zato ka dinga kyautatawa mutane zato in abu ya faru kace a'a kana ganin kai ne baka fahimta ba kila shi akan gaskiya yake a'a dan haka kai ka dinga ganin kullun kana da gazawa kana da kasawa kuskuren daga gare ka ne ba daga gare shi ba da haka ana son mutum ya zama mai isa'atu dhanni bin nafs shi yana munanawa kansa zato wa ihsanuhu bin nas sannan sauran mutane na kirtuta musu zato an asi'a dhanna bi nafsi ma'ana shine in munanawa kaina zato li'annaha rubbama taghurruhu so saboda sau da yawa zuciyar mutum takan rube shi wa ta'muruhu bi su takan umarce shi da aikata mummuna fala yuhsinu dhanna bin nafsi da kada shi ya kyautata wa kansa zato wa kullama amlat alaihi akhadha bihi ta yanda duk abinda zuciyarsa ta yi masa imla'i ta yi masa shifta sai ya kama sai ya ruko da shi kare zama haka amma qauluhu shaqqa saymin yace amma fadin malam bakar da yace wa ihsanuhu bin nasi da kuma kyautata wa zatan ga mutane fa hadha yahtaju ila tafsilin wannan gaskiya yana buƙatar fashin baki al aslu asali ihsanu dhanni bin nasi asali shine kyautata wa mutane zato asali shine kowa ka kyautata masa zato wa innaka mata wajadta mahmalan hasanan li kalami ghayrik dissan da ka samu wata makama mai kyau a zancen waninka fahmilhu alayka dora shi akan wannan dissan da aka ce wani yayi magana kuma ya zamanto maganar akwai makama mai kyau a cikin wannan maganar ko da za ta iya daukan wata makamar daban to kai ka kama wannan makaman mai kyau ka hukunta shi akan wala tusi adhan karka muna na masa zato lakin idza alima an shaksin minan nas amma idan mutun dalibin ilimi ya san ga wani mutun cikin mutane annahu mahallu li isati adhan gaskiya wannan mutun mahalli ne na amuna na masa zato fa huna to anan la haraja an tusi adhan babu laifi ka muna na masa zato min ajali an tahtariza minhu saboda kai hattara da shi la'annaka law ahsanta adh-dhanna bihi domin idan da zaka kyautata masa zato tunda ga wasu alamomi na kamuna na masa zato sun bayyana gare shi to muna na masa zato saboda karka saki jiki da shi kuma wani abu ya faru marar kyau an fahimta ko domin in ka kyautata masa zato la afdat ilayhi kullu ma fi sadrik to duk abin da ke cikin kirjinka zai dinga kwarara ne zuwa gare shi walakin laysa al-amru kadhalik kuma kaga al-amrun ba lalle haka yake ba daka asali dai in ba wani abu ne ya bayyana ga mutum baka kyautata masa zato ina fata an gane amma ga wani abu da yake tattare da shi da zai ba da damar amuna na masa zato to kai hattara da shi karka aminta da shi a cikin zuciyarka wala'alla qawluhu tanzihan 'anil wuqu'i bihim Sheikh Uthaymeen yace wala Allah wannan magana ta Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid tanzihan ya fade ta ne dan tsarkakewa an ruqu'i bihim gabarin afkawa cikin mutuncin mutane annahu arada bi qawlihi abinda yake nufi da maganar sa ihsanuhu bin nas Allah ya akhudha an-nas bi tuhuma kada mutun ya dinga tuhumar mutane wadhinnati kada ya muna na musu zato fayatakallamu fihim fi bima la yathbutu indahu kuma ya dinga magana akan mutane game da abin da bai tabbata ba a wajensa ba shi da hujja shi ake tsoratar da dalibin ilimi kada ya zamanto kawai kace ai duk mutane sun lalace ai ni ban yadda da kowa ba yanzu a asali mutane kowa mutumin kirki ne kai a wajenka har sai wanda rashin kirkin sa ya bayyana an gane ko yawa asali shine ka ba mutane taskiya har sai ran da kuma aka samu aka san haka to sai ka mu'amalanci mutane mutum da abin da ya bayyana gare shi na ainihin wato halayensa fa ala kulli halin rubbama yuqal aidan wa yanbaghi lil alim ya kamata ga malami an yakuna kariman ya zama karimi sakhiyan ya zama mai kyauta fi ilmihi a cikin ilminsa ma'ana ya kamaci da ma, wato malami ya zamanto mai karamci da kyautar iliminsa ya buzulhu ta yanda yake bada ilimin kulla mahtajan nasu ilaihi duk sanda mutane suke buƙatar ilimin zai ba su wala ya kul kada yace akhsha an akuna thaqilan ala nas ni bana so na zama nauyi akan mutane kar mutun yace haka yace ina tsoron kada na zama thaqilan nauyi alan nasi akan mutane madaman nas muhtajina ila bayanil ilmi nubayyin matukar mutane suna bukatuwa zuwa ga bayanin ilimi mai musu bayani na fata an gane madamar mutane suna bukatar bayanin ilimi mai musu bayanin ilimi wa idza kana Allahu ta'ala alima min niyyatika idan Allah madaukakin sarki ya san niyyarka annaka turidu nashar al-ilm kana nufin yada ilimi wa bayana ma qad yakunu mushkilan 'ala an-nas da bayanin abin da ya kasance mai rikici da rikitarwa ga mutane fa inna Allah yukhaffifu kalamaka 'ala an-nas Allah zai sassauta zancanka akan mutane wala yastathqilunahu ba za su dinga jin yayi musu nauyi ba karka ce ina tsoron kada kullum maganganu na mutane su dinga yayi musu nauyi in dai Allah ya fahimci da gaske kake niyyarka mai kyau ce Allah zai sassauta zancanka ga mutane ba zai sa yayi musu nauyi ba wa qad kana Abdullah ibn al-Mubarak ya kasance idza zukira akhlaqu man salaf in ana ambatan wato dabi'u da halayen magabata yunshidu yakan rera wannan baitin yace la ta'ridanna bi dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahihu idza masha kal muq'adi la ta'aridanna bi dhikrina ma'a dhikrihim, ka daina wato ka daina kwatanta ambatan mu da nasu, karka ambaci magabata ka dinga kwatanta mu da su, ba mu kai su ba. Shine la ta'aridanna bi dhikrina, karka dinga bujuro da ambatan mu kana hadawa ma'a dhikrihim tare da ambatan magabatan mu. Laysa sahihu, lafiyayye ba zai zama kalmuqadi, kamar gurgu ba idan masha in zai yi tafiya. Ma'ana shi kamar yana daukan su irin su Abdullahi bin Mubarak, ma'ana ya ce su kamar guragu ne in an hada da magabata. Yanzu da gurgu da mai tafiya da mai kafa in za su yi tafiya, tafiyar su iri daya ce? Ma'ana koda kai malamin ne, ai akwai kai akwai maza gabanka, ya ma kamata ka dinga cewa kai malami ne, kaddara ma kai malamin ne. A irin duniyar da kake rayuwa da al'umma da kake waye da kai da dukkan malamai, ai da kunya ma ka dinga cewa kai malami. Na fata an gane. Da haka mai nan wannan baitin na Abdullahi bin Mubarak yace la ta'aridanna bi dhikrina, a kul, kar ka zo wajen ambatan magabata ka dinga ambatan mu. Laysa sahihu, lafiyayye mai kafafuwa kalmuqadi, yanzu zai zama kamar gurgu idan mashayin zai tafiya, ai tafiya ba iri ne bace. Zakatul Eid, sai kuma gaba ta 45 zakkar ilimi. Malamai su ma suna bada zakka amma ta ilimi. A gane ko? Shi ma ilimi ana fitan masa da zakka. Za mu ji ya nisabinsa yake ko? Addi zakatul ilmi, ka bada zakkar ilimi. Sadi'an bil haqq, ka zama mai tsage gaskiya. Ammaran bil ma'ruf, ka zama mai umarni da kyakkyawa. Nahaan anil munkar, ka zama mai hana munkari. Muwazinan bainal masalihi wal madar, ka zama mai sikelin awo tsakanin maslaha, abinda zai zama maslaha da abinda zai cutar. Nashiran lil ilmi, ka zama mai yada iliminka. Wa hubban naf'i, da san amfanar da jama'a. Wa bazlal jahi, wa shafa'atul hasanati lil muslimina, da bayar da alfarmaka, da bayar da ainihin shafa'a kyakkyawa lil muslimina, ka bayar da alfarmaka da cetonka kyakkyawa ga musulmi. Fi nawa'ibil haqqi, a abinda zai taso na gaskiya. Wal ma'rufi, da kuma abinda yake ma'rufi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث إذا مت يموت أيكن سياسنك يا كسي يا سياسي دين أبوك صدقة جارية صدقة مقدانة أو علم ينتفع به كو علم دعك أمفان وادشي أو ولد صالح يدعو له كوكما تانا قريده يكي مسعى الدعاء رواه مسلم وغيره كوكما لمبا تكسى لمبا تكسى چند يكي ناشرا للعلم قال العلامة السعيدي الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعيدي رحمة الله عليه يكي من آداب العالم والمتعلم نادقت كل دب ميكو يروا دميكويو النصح ينسيها. Ana yana daga cikin ladabi, yana daga cikin ladabin malami mai koyarwa, ladabin dalibi mai koya, da su zama to suna yin nasiha. Wa baqsal ulumin nafi'a, da yada ilimin muka masu amfani. Bi hasbil imkan, gurgudan hali. Hatta law ta'allama al-insanu mas'alatan wahida, wai koda mutum mas'ala guda daya ya koya, ya gane ta, ya fahimce ta, thumma baqsaha, sannan ya yada ta, kana min barakati ilmihi, wannan yana daga cikin albarkar iliminsa. Wa li anna thamaratil ilm an ya'khudhahu an-nasu anka, yana daga cikin ƴaƴan itacen ilim, amfanin ilimi mutane su dinga daukan sa daga gare ka. Faman shahha bi ilmi, duk wanda yayi kauro da rowa da iliminsa, mata ilmuhu bi mauti, da ya mutu iliminsa ma ya mutu. Duk wanda shi ba zai iya wahala ba, shi ya bar kaza, mutane ba a iya musu, ya watsar da karantarwa, ya daina ilmantar da iliminsa, yana mutuwa iliminsa yake mutuwa. Wa rubbama nasiyahu wa huwa hayyun, kai sau da yawa ma zai iya manta ilimin nasa tun yana da rai. Kama anna man batta ilmahu, kaman yanda duk mutumin da yake yada ilimin sa, kana hayatan thaniya, wata rayuwa ce ta biyu kuma. Wa hifdhan lima alimahu, kuma zai zama yana kiyaye abin da ya sani, baya mantawa. Wa jazahu Allahu min jinsi amali, kuma Allah zai saka masa irin jinsin aikin da yake aikatawa. Qala al-Allamatu ibn al-Mani, al-Allama ibn Mani rahimahullah yace lam yazal ulama'ul Islam, malaman musulunci basu gushe ba, wa hum yajtahiduna, suna kokari da kwazo, fi nashr al-ilmi, wajen yada ilimin su, wa bathihi, da ainihin wato yada shi, wa yaktaruna li dhalika al-majami' al-azima, har ma sukan zabi gurin taron jama'a mai girma, ka yaumi juma'atin, kamar ranar juma'a, sai mutun ya isar da wani sako na ilimi dan ya zamanto nan taron mutane ne da yawa za su dauka abin ya yato. Wa kad zakara al-mu'arrikhuna fi tarjamati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, malaman tarihi wajen tarjama Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah sun ce annahu yunsabu lahu kursiyun, ana ajiye masa kujera kulla yaumi juma'atin, din ranar juma'a, yuzakkiru an-nasa, ya dinga yawa mutane wa'azi. Wa inna makhtara yawm al-jum'a, ya zabi ranar juma'a ne, lijtima'in nasi fihi, saboda yanda mutane suke taruwa ranar juma'a. Fa yakuna ablagu fi tabligh, domin yana ganin hakan shi zai fi isar da sako, saboda mutane din ranar juma'a ana kokari, banda yanzu da al'amura suke ta zama wasu iri, yanda za ka ga mutane sai ga masallaci baya taruwa sai an gama huduba ana dabdata da sallah. Wata musiba kuma da ta samu al'umma yanzu na rashin halarta, wanda ita hudubar juma'a kamar wa'azin sati-sati kenan. Me Allah yake so kai, me Allah baya so kai, me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya sanar da kai a tsawon sati guda daga asabar zuwa juma'a, shine fa sai a tattare cikin minti 30 ko 40 sai a gaya maka wannan sakon a dunkule. Irin sakon da mutum yakan zauna ya kallon kwallon kafa for good 1 hour bai gaji ba, awa biyu ma ko, amma yanzu zai iya sauraron huduba yace an tsawaita, ce ba a gama huduba da wuri ba, yau an ja mutane, yau an tsawwala wa mutane. Ina fata an gane, duk zaka iya samun irin wannan, zai iya zaman banza ba aikin komai da zai yi, amma wannan sakon wanda kai kila ka tare kwana biyu uku wajen kokarin tattare bayanai da sakon da kake so ka amfanar da shi, ina fata an gane, wanda kuma wannan shine sakon sati wanda ana ganin in ya tafi galiban mutane ba karatu suke ba. Yanzu dai ka gani in ka zo nan za ka ga in ka je sauran majalisi za ka ga fuskokin da ka saba gani dai su ne, ba wasu sababbin kwastomomin ba sa karuwa sosai, galiban mutane ba sa karatu, da yawa mutane ba sa zuwa wurin karatu. Da haka in ka ga ran da ba ma karatu nan, inda za ka je wani gurin da ake karatu sai ka ga dai fuskokin da ka sani dai su din ne dai suke zuwa suna sauraron karatu. To kaga sai zamana da wanda yake zuwa majalisi karatu ko makaranta, da wanda baya zuwa ranar juma'a, duk suna zuwa sallar juma'a, anan sai a gaya musu, sai a wa'azantar da su, sai a gaya musu sakon sati. To shi yasa Shaykh al-Islam yakan soye haka, ya fi so ranar juma'a aje ma kujera ko furi huduba, ko kuma ita huduba kanta ya wa'azantar da mutane, dan ya fi kaiwa matuƙa, kowa yana nan, wani kilan ya ji shi ma zai gaya wani. Hadithin da muka karanta na Abi Huraira, idza mata al-insanu qata amalu illa min thalathin, hadithi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi, hadithi na 1631. Ash-sharh Shaykh Uthaymeen rahmatullahi alayhi zai sharhi ga wannan magana ta Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid, yace hadhihi zakatul ilmi, wannan ita ce zakar ilimi, takunu ita zakar ilimi, tana kasancewa bi umurin da al'amura kamar haka, in dai malami ya bi waɗannan al'amura to yana fitar da zakkar iliminsa. Al-amrul awwal al-amari na farko, nashrul ilm, duk malamin da yake yada ilimin sa yana fitar da zakka. Nashrul ilmi hadhihi min zakati, wannan yada ilimin da mutun yake ya karantar da mutane a yada a social media, wannan yana daga cikin zakkar ilimi. Kama yatasaddaqu al-insanu bi shay'in min mali, kaman yanda ka san mutun yana fitar da wani wato wata sadaka daga dukiyarsa a shekara mai kudi, yana zama ya tara wato ya lissafe dukiyarsa ya cire wani adadi dan tsarkake dukiyarsa ya bada zakka. To yanda mai kudi ko mutun yakan yi sadaka da wani abu na dukiyarsa, fa hadha al-alim, to wannan malamin shi ma da kake kallo, yatasaddaqu bi shay'in min ilmi, shi ma yana yin sadaka ne da wani abu daga cikin ilimin sa. Wa sadaqatul ilmi, kuma kaga ita sadakar ilimi, abqa wa abqa, tafi wanzuwa, wa dawaman tafi dawama, wa aqallu kulfatan kuma tafi karancin wahala, wa maunatan da dawainiya, abqa dawaman tafi dawama, li'annahu rubba kalimatin min alimin tusma'u yuntafa'u biha ajyalu minan nas, yake cewa domin sau da yawa kalma daya min alimin daga malami, tusma'u da aka ji malami ya faɗi wata kalma, yuntafa'u biha ajyalu minan nas, ana iya samun jama'a zamani bayan zamani daga cikin mutane su amfana da ita. Wa ma zilna al'ana nantafi'u bi ahadith abi huraira, gashi mu kanmu ba mu gushe ba, har yanzu muna cin gajiya da amfanar hadisan Abu Huraira radiyallahu anhu. Walam nantafi bi dirhamin wahidin min al-khulafa, ai gashi ba mu amfana da koda dirhami ɗaya ba daga cikin dukiyar khulafa'ur rashidun alladhina kanu fi ahadihi, waɗanda suka kasance a zamanin sa. Wa kadhalika al-ulama'u nantafi bi kutubihim, gashi muna ta amfana da ilimin sa, amma kudaden da aka ce su wanda Abu Huraira da sauran sahabban da zai zamani da su, ba mu amfana da kudaden su. Babu wata kwandala da zaka ce har yanzu ta zo maka ka amfana da ita daga cikin dukiyar su, amma ilimin su gashi sama da shekara 1000 mu amfana, na gaban mu sun amfana, mu ma muna amfana, waɗanda za su zo nan gaba su ma za su amfana. Wa kadhalika al-ulama, haka ma malamin kalura, nan tafi'u bi kutubihim, muna ta amfana da littafan su. Yanzu gashi wannan littafi ne muke karantawa, mai littafin baya raya rasu, amma ga zakkar da ya bari gata nan ana ta amfana ta. Littafan duk da muke karantawa ko za mu karanta nan gaba ko wayanda mu karanta ko ake karanta su a wasu wuraren, duk littafai ne wayanda sun yi su wasu da dama ba sa rayu, amma zakkar da suka bayar ta rubuta ilimi da yada shi gashi nan ana ta amfana. Wa ulumihim, da ilimin mukan su, fa hadhihi zakatun, wannan zakace fa. Wa ayyu zakatin, wa hadhihi zakatu la tanqusul ilma, wannan wata irin zakace, zakace wadda bata tauye ilimi, bal taziduhu, qara ilimi ma take, mutun yana fitar da ita ilimin sa yana karuwa. Sai kawo wani baiti, yazidu bi kasratil infaqi minhu, wato wannan baiti ne na Abu Ishaq al-Albiri ne yake yaya, ko wata manzuma tasa wanda insha Allah kilan an samu wani lokaci akan ilimi yayi manzuma mai kyau, kila zamu samu mu karanta ta wata rana insha Allah. Akwai baitin da yake gaban wannan yake cewa, wa kanzal la takhafu alayhi lisan, خفيف الحمل يوجد حيث كنت, وي وكنزا شي علم وات ايرين تسكاتي, لا تخاف عليه لسان با اجن صوراي ان فشي زاسو شيغا رومبن علمي سو كواشي با صورو سنن خفيف الحمل شي باش ينزو كاغا دا نتاشي دا wannan na tau kawai, خفيف الحمل مي سوكين دوكا, sannan yujadu haythu kunta, ana samun sa duk inda kake. Sai kawo ma wannan baitin sai ce, yazidu, shi ilimi karuwa yake, bi kasratil infaqi minhu, da yawaita ciyar da shi, ana bayar da shi yana karuwa. Wayanqusu, amma fa raguwa yake, in bihi kaffan shadatta, idan ka kame hannayenka ka kiba da shi sai ya dinga baya. Sai ce, falau kad zukta min hulwahu ta'aman, la atharta ta'alluma wajtahatta. A baitin gaba sai kice falau da dai kad zukta min ul wato hulwaw wato da dai a ce ka dandane min halwahu ta'aman ina ma ka taba dandanar zakin sa la atharta ta'alluma lalle da ka fifita neman ilimi wajta hatta da ka ƙara kwazo da haka mahallu shahid shine yazidu bi kasratil infaqi minhu ilimi ana ba da shi yana ƙara tumbatsa yana ƙara karuwa ne amma da zarar mutun ya kame ya riki ya ki ba da shi to kuma raguwa yake sai mu tashi taziduhu wa tunmihi hadhihi min zakatil ilm wato taziduhu wa tanmihi hadhihi min zakatil ilm wato taziduhu kana ƙara ba da shi shi kuma yana ƙara karuwa wannan yana daga cikin zakar ilimi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi amin.